Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani sarauniya far'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirmu na wannan daren ranar Laraba 1 ga watan Yuni. Za ku ji cewa ana kan shirye-shiryen ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai jihar Rivers don kaddamar da aikin tsabtace muhalli a yankin Ogoni da sauran ayyukan ci gaba. A daidai kuma lokacin da 'yan tsigiran Niger Delta na Avengers ke zafafa hare-harensu kan tasoshin mai. Hasali ma, bayan labaranmu za ku kira wayarmu mai lamba 2-2-2-5-5-2-6-5-5 ku bayyana ayoyinku kan matakan da kuke ganin za su kawo ƙarshen matsalar ta yankin Niger Delta. Za ku ji cewa sabanin tsada da kuma karancin tumatir da yayi a da wato da ake fama da shi a Niger da Najeriya, shi kuma albasa matukar arha yayi, al'amarin da ke jefa manoman albasa cikin damuwa. Akwai mu kuma da shirin wasanni a takaice. Yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya.
Tare da sallama a gare ku ga cikakken labaran. Shaidan gani da ido a babban birnin tarayyar Somalia sun ce akalla mutane 10 sun rasa rayukansu, wasu fiye da 15 kuma sun jikkata a lokacin da 'yan bandaga suka kai hari a wani babban otel yau Laraba a babban birnin na Mogadishu. Harin na yammacin yau ya faru ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'ai suka sanar da cewa an kashe babban kwamandan ƙungiyar Al-Shabab a wani samame da sojoji suka kai cikin daren jiya Talata. Muhammad Mahmud, wanda aka fi sani da Dulyadin, an zarge shi da kitsa harin da aka kai kan jami'ar Garissa da ke ƙasar Kenya a watan Afrilun bara, wanda ya yi sanadiyar kashe mutane 148, galibinsu kuma ɗalibai ne.
Yawan farar hular da ke rasa rayukansu a rikicin birnin Fallujah na ƙasar Iraki na ƙaruwa sosai, yayin da yaƙin ƙwato birnin wanda ke hannun 'yan ISIS ke ƙara tsananta. Wani bala'i ne yake faruwa a birnin yanzu haka. Rikicin ya ritsa da iyalai masu yawa da kuma babu mafita, a cewar Jan England na hukumar kula da 'yan gudun hijirar ƙasar Norway. Dakarun Iraki sun kaddamar da wani farmaki na niyyar ƙwato garin ne. Akalla akwai yara 20,000 da rikicin ya ritsa da su a cikin birnin, a cewar wata sanarwa da hukumar tallafawa asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF ta fitar. Hukumar ta yi kira ga duk ɓangarorin da ke fafatawa da su tabbatar sun kare rayukan yara waɗanda ke cikin haɗarin a mai da su sojoji. Hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta ce ta sami rahotannin da suka nuna cewa ana kashe farar hula a birnin, wato a barin wutar da kuma baraguzan da ke na baraguzan da gidajen da ke fadawa ke addabar su. Akwai kuma rahotannin da suka nuna cewa 'yan ISIS na amfani da ɗaruruwan iyalai wajen yin garkuwa da su, a cewar mai magana da yawun hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira William Splinder. Wasu iyalai su 625 sun samu sa'ar kubuta da ficewa daga wannan fadan cikin makon da ya gabata.
Jiya Talata ne dakarun da Amurka ke marawa baya suka kwato wasu ƙauyuka guda 9 da ke kusa da iyakar Turkiya da Siriya a kokarin da suke yi na kutsawa garin Manbij da ke hannun kungiyar ISIS. Cikin sa'o'i 24, Amurka ta kaddamar da hare-hare ta sama a garin Manbij, wanda ya kashe fararen hula 15, cikin su guda 3 ƙananan yara ne, a cewar kungiyar 'yan adawa to Observatory da ke Siriya. Yanzu haka sojan SDF na Syria wanda haɗakan mayakan Kurdawa ce dake aiki kafada da kafada da sojojin Amerika na wato na musamman su fiye da 200 sun samu shiga yankin kogin Euphrates da ake fada a cikin sa wanda hakan ya fusatar da ƴan tawayen Sunni da ma Turkiya wanda ke fargaban cewa Kurdawa na kokarin kafa kasar su akan iyakar kasar. Amurka dai ta dade tana sa ido akan wannan yankin wanda take gani kamar wani mashigi ne na mayakan kasashen ƙetare. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Jami'an hukumar sufurin jiragen sama na kasar Masar sun faɗa yau Laraba cewa wani jirgin ruwan kasar Faransa ya kamo sautin da kayu daga na'urar akwatin bayanan nan ne da ake kira black box na jirgin Egypt Air da ya fadi tekun Bahar Rum cikin watan da ya gabata. Faduwar jirgin da ta auku ranar 19 ga watan Mayu ta halaka dukkan mutane 66 da ke cikin sa. Hukumomin na kokarin gano akwatunan bayanan ne da za su taimaka musu gano musabbabin faduwar jirgin wanda ya fadi yana dabda kammala tafiyar sa daga Paris zuwa Al-Ahira. Masu bincike Labaran duniya ka saurara daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yadda zango daga jihar Rivers inda shugaban Najeriya zai kai ziyarar kaddamar da ayyukan tsaftace muhalli da ayyukan sarrafa mai ya gurbatar a yankin Ogoni. A daidai kuma lokacin da 'yan tsagerar Niger Delta ke zafafa kai hare-harensu kan tasoshin mai. Lamiɗo Abakar gare ka.
Wannan ziyara dai tana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan bindigar sabuwar kungiyar Niger Delta a Banjas ya tsananta kai hare-hare kan kamfanonin mai a yankin na Niger Delta, sannan kuma dakarun tsaro za a iya cewa a tsaye suke kama daga 'yan sanda da soji da SSS da dai sauransu domin tabbatar da cewar an kammala wannan kaddamarwa lafiya. To kan dai wannan ziyara da kuma la'akari da batun tsaro, na ji bakin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers DSP Ahmad Kidaya Muhammad.
Muna sanar da masanin shugaban kasa gobin Allah ba mu tsorai zai kawo ziyaran aiki na yini daya a nan jihar Rivers, amma tun kafin zuwansa muna tattaunawa da duka madafin da ya kamata ce mu tattauna da su saboda mu ga mun tanar da wanda ya kamata a wannan zasu ziyara. Taka shi da mu suke sanar da kai cewa a rundunar 'yan sandan jihar Rivers a shirye take tsaf abun da ya shafi harka na tsaro saboda wannan ziyara na shugaban kasa. Bayan haka kuma ba mu kaɗai muke ba, kasan shi ne babban kwamandan sojojin Najeriya, so muna samun goyon baya ma daga wajen sojoji cikin ikon Ubangiji kuma zai zo shi tafi ba tare da wani abu ya faru ba.
To ya labai misali tunda kuna wannan aiki na haɗin gwiwa misali da sauran jami'an tsaro, gashi kuma yankin Niger Delta a 'yan kwanakin nan ana ta samun hare-hare musamman na tsagerar Niger Delta, kamar akwai wani kalubale da kake ganin kuke fuskanta na tsaro?
A yanzu dai ba wani kalubale da muke fuskanta, amma na gaji kamar kana dangantawa da abubuwan da suke faruwa a jihar Niger Delta. Duk wani labarin da ke faruwa a jihar Niger Delta babu abun da ya faru a Najeriya Rivers, so koda wata bazanta ta suma mun shirya mata.
An daidade ana tafiyar hanwainiya dangane da gyaran muhalli a yankin na Ogoni tun dai wasu tsawon shekaru. Ofishin kula da muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fiddo da wani rahoton bincike kan gyaran muhalli na daga ayyukan mai a yankin, tare kuma da umurnin cewar agagota gyaran muhalli wadda ba a kai ga yi ba sai yanzu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauki aniyar kaddamar da fara aiki. To ko meye ma'aikatar muhallin Najeriya ke ciki kan shirye-shiryen kaddamarwa? Alhaji Ibrahim Usman Jibrin Wamban Nasarawa shine karamin ministan ma'aikatar muhalli wanda kuma tuni ya iso birnin Port Harcourt.
To alhamdulillah lokacin nake magana da kai ina ma filin da za ka jima da wannan gazarumin aiki ne tare da ma'aikata don mu tabbatar da cewa komai ya tafi daidai. So a mu gefen mu kan mun tabbatar da cewa shirin nan ya kankama, kuma muna fatan Allah ya taimaka mana a yi lafiya a zama lafiya.
Kuma meye gwamnati za ta yi dangane da wannan matsala da ta shafi yankin na Niger Delta baki ɗayansa?
Burinmu a ma'aikatan muhalli da kuma ma ƙasa baki ɗaya shine gurbacewan da muhalli yayi a wannan shiya ta Niger Delta, ayi kokari a gyara a share. Bayan haka burin na biyu shine bayan an yi wannan aiki wanda abu ne wanda zai dauki shekaru kamar 25 zuwa 30, yaya za mu yi mu tabbatar da cewa ba a koma gidan cewa?
To yayin da Buhari ke shirin zuwa yankin na Ogoni, yan tsigirin Niger Delta sun zafafa hare-haren su ta yadda ko da safiyar yau Laraba sai da suka aikata kamar yadda shi Lamiu din ya aika mana.
A ƴan kwanakin nan kungiyar ta Niger Delta Avengers ta yi ikirarin sake kai wani mummunan hari kan wata babbar tashar rijiyar mai na kamfanin mayan Chevron mallakar kasar Amurka a shiyar jihar Delta. Kungiyar ta sanar da kai wannan hari ne ta email a wani sako da ta aike wa manema labarai. A cikin sanarwar ta ci gaba da cewar sojojin kasar ta Najeriya ba komai bane kuma ba sa iya hana mu kai farmaki kan kamfanonin mai a yankin na Niger Delta. General Rabi Abubakar shine daraktan watsa labarai na rundunar sojan Najeriya, na kuma tuntube shi ta wayar salula dangane da tsanantar har-haren na yan bindigar yankin Niger Delta da kuma irin matakan da suke dauka. Sai ya ce
wannan ba zai hana mu mai ci gaba da ainihin shirye-shiryen ba domin ci gaba da kare abubuwan da ke na gwamnati da kuma sauran na mutane wanda ba cikin wannan yan kungiya. Sannan kuma muna daukar sauran matakai, wannan matakan muke dauka shine muna a kyar tsammanin insha Allah za mu kai ga cimma nasara din ainihin dakushe ko kuma kama dukkan wanda ke da hannu irin wannan abubuwan. Mu a matsayin jami'an tsaro muna nan kuma muna dauka matakan da ya kamata mu dauka domin kada mu yi ainihin cutar da wanda ba su jiwa su gani ba.
Wani mai fashin baki kan tsaro ya komando Ahmad Tijani Baba Gamawa ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa ta sabuwar kungiyar yan bindigar Niger Delta. Ya ce
wayannan abubuwa da suke faruwa ba abubuwa bane na dadi kwarai da gaske. A shekara da shekaru wayannan mutane an yi kokari a gwamnatance a ga an biya musu bukatunsu, an dauki hatta yaransu da sauransu an kai su karatu zuwa waje, an koyar da su sana'o'i da sauransu, amma har yanzu ba a cimma nasara akan abubuwan da suke ba. Kuma idan ka duba irin abubuwan da suke faruwa yanzu da matsayin da Najeriya take, bai kamata a fara samun irin waɗannan abubuwa ba. Su ba ƙasar suka sa a gaba ba, abinda suka sa a gaba kawai a yi tsagelanci a samu kuɗi.
Waɗannan hare-hare dai sun tsananta a baya-bayan nan a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira lambar muku bayyana ra'ayoyinku kan matakan da kuke ganin idan aka ɗauka rikicin yankin Niger Delta zai kawo ƙarshe. Kamar kullum, lambar da za ku kira mu ita ce 2022-2055-2655, amma kar a manta a sa alamar tarawa da kuma ɗaya kafin lambar. Kafin nan dai ga sahabu.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To da alamar akwai kira daga Lagos, wake kallai.
Assalamu alaikum, mai magana Rabi'u Maskeli daga Lagos.
To Malam Rabi'u, muna jinka.
Yawwa, ina wa mai girma shugaban ƙasa fata alheri daga wannan ziyara da zai je dawo, da fata Allah Ubangiji ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya. Kuma shawarar da zan bashi game da waɗannan tsagire ɗin duk irin yadda ya gaza a saitu wannan magana ɗin da shi da su da shugabanninsu a yi a samu zaman lafiya. Amma tsagere idan suka kiya yana da kyau sojoji su kuma su nuna musu ba su ne ba sabo.
To mun gode da shawarar ka da kuma jin da jina ma shugaba. Bari mu kada Fatakwat daga Lagos, wake kala ya Fatakwat.
Fatakwat hashin mummuni ne ɗan Nijar wanda yake zaune a nan Fatakwat.
To muna jin ka.
Gaskiya sha ziyarar da mai girma shugaban ƙasa zai yi a nan jihar Rivers yankin Ogoni na Bori, sai dai mai fatan Ubangiji Allah ya kawo baba lahiya kuma shi maishe shi lahiya. kuma lalle su ɗan yankin sun san cewa an tana da su kuma ana yi musu abin da ya dace don dai su samu ingancin rayuwa. To amma akwai wani hamzari ba gudu ba, akwai wasu mutane waɗanda suke gaskiya ba ƙasar nan ba ce a makomarsu. Su burinsu idan dai ɗan arewa ne zai yi mulki, to ba ya yi kaɗan da shi tafi arziki daga yankinsu kuma a gina Najeriya. Ba za su taɓa yarda da wannan ba, ko nawa za a ba su waɗannan mutanen ba za su bar ta'addancin da suke yi. To dole ne rundunar soji ta ɗau matakin da ya dace, ko duniya ma ta san ta'asar da waɗannan mutanen suka yi. Kar a ba su wata dama irin wadda suka samu lokacin Umaru Musa Ra'adowa, har duniya ta san su. Kaga dai yanzu nan ma an ce yau ma sun sake kai hari, kaga hari guda takwas kenan. To kaga ya yi muni, mu muke yawo yankin ga mun rige mun san abin da waɗannan yaran suke ciki.
To da fatan hukuma za ta ji shawarar Kaduguwa. Bari mu kaɗa Gombe, wake kala a Gombe.
Bello ma buɗe daga Akko local government Kumo.
To buɗe mana.
To ni na ba da shawara wa shugaban kafa, mu ma a yi ƙoƙari a arewacin ƙasar nan a tona mana wannan rijiyoyin mai.
Muna ji, ci gaba.
Yauwa. Shawarar mu ma a tona mana rijiyoyin mayin nan a arewacin ƙasar nan, kamar yadda Abacha ya sa aka zo aka dudduba aka samu akwai. Don haka shi ya sa ga dogaransu suke ganin kamar mu ba mu da shi suke ta'asa wa kayan gwamnati da tare da hankali.
To mun gode da shawarar ka, bari mu matsa kusa da kai amma zuwa Fataskun. Wake kalla ya Fataskun. Malam na Fataskun. Wa alaikum salam, muna jin ka.
Sunana Gambo Barau Fataskun.
To Malam Gambo, ci gaba.
Yau shawara da nake so na mikawa Baba Buhari da cewa waya bai kamata a sassauta musu ba, saboda manufarsu babu alheri. An nemi za a kyautata musu, sun nuna ba sa so. Don haka shawara da muke ba shugaban ƙasa, kar a nuna musu kanayya. Ya kamata gwamnati ta ɗau mataki a saura a kan, saboda hassada ce da ƙyashi da mugunta. Su suna ga shugaban ƙasa ɗan arewa ne, don haka za su iya yin komai. Don haka shawara ta, don Allah don Annabi Burutai, ka ɗau mataki mai kyau a kan.
To Baba Barau Fataskun, mun gode da shawarar ka, bari mu kaɗa zazza. Wake kalla ya Azaria.
Yawai time, sunana Musa daga garin Kwangila, memba kungiyar Taska.
To Malam Musa,
wannan alƙawari gaskiya na yi farin ciki matuƙa da Janar Muhammadu Buhari yake kokari ya ji wannan yanki, domin kila za huce da kai cin abubuwan kora ɗadin da suke fama da shi. Gaskiya na ji daɗi, Ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi, kuma ya kamata manyansu su gani da ƙananan su su hankalta a samu a zauna lafiya. Ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi. Na gode, Musa da garin Kwangila.
Gaskiyarka Malam Musa, kuma ga wani ya riƙe mana ƙafa a Zaria. Wake kalla ya Zaria. To da alamar ya sake mu. To kamar yadda muka ce, yau so muke mu ji ra'ayinku game da matakan da kuke ganin idan aka ɗauka game da matsalar Niger Delta za a samu kuɓuta, za a samu fita. To wake kalla ya a Katsina.
Abdullahi ne daga Bakoli.
To Malam Abdullahi, muna jin ka.
Ni na ci daɗin wannan shiri domin na daɗe ina neman ku ban same ku ba, amma yau na ci daɗi da na same ku.
To ci gaba.
Wato abin da ya kamata, wannan mutane suna lalata arzikin ƙasa ne. Idan har ba za a sasanta da su ba, to zai girma shugaban ƙasa a buɗe musu ta kawai.
To baka ganin an yi jima ana buɗe wutar amma ba a samu mafita ba?
To ai
to mun gode da ra'ayinka, bari mu kaɗa Jaskwata Yamma da Bauchi. Wa alaikum salam.
Musa Makeri ne yake magana daga Jaskwata.
To muna jin ka.
Abin da nake son a yi magana kai game da ziyaran shi shugaban ƙasa a can kudu. shi ne ina son in ba da shawara in zai yi ayi a duba wannan gurin. Kada a yi magana na son zuciya ba. Ni dina dan arewa ne, amma ina son a yi magana kada a tauye ma wani haƙƙinsa. Domin abin da yake damuwa a can kasan ya bambanta da namu a nan arewa. So akwai da zo wani ya yi magana da rana game da yanda yanayin wannan gurin yake. Ya kamata a duba sai a yi magana. Domin can ɗin ka san guraren maganan aikin mai din nan ya lalatar musu da ruwan shansu.
Shine
da wani ce har da kifaye ma duka suna mutuwa.
Yawa wanda shine ma yasa shugaban kasa ya je zai kaddamar da wannan shiri na aikin tsaftace muhallin da fatan ba za a sace kuɗin da aka ware don wannan aiki ba. Don wani sa'in gwamnati da kuma fatan su ɗin yankin za su ba da haɗin kai.
Na biyu wannan shine kaga kaman kudaden da lokacin Umaru Musa ya ra'adowa Allah ya.
To mun gode sosai Haji Musa, ka so ka bada misali da yadda ƴar ado ya kawo tsarin akuwa don samu zaman lafiya da fatan gwamnati za ta ji. Bari mu kaɗa Bauchi mu ƙara jin bayanin na kan layi.
Hello?
Muna jin ka.
Babakar ne zai ga local government Bauchi.
To muna jin ka.
Wannan sasan kada waɗannan mutane ba shi da wani alfahari. Dukiya ce ta ƙasa wadda kowa iya da haƙƙi a kai. An ce ana neman sasan kawa a gare su, to in wannan gwamnatin ta shuɗe kuma ta zo ta yi ra'ayi da su.
Ba ka ganin tattaunawar ita ce tafi?
Tattaunawa kan an yi abin da bai kai ga nasara ba.
Sai wuta kawai. da fatan dai mun gode da wato gudunwar da kowannenku ya bayar. Da fatan za ku shiga maudu'i na gaba ku kawo gudunwa kamar yadda kuka saba.
Wasanni a taƙaice. Shama hukumar Olamfafa a jihar Yammacin Ghana, Kujo Yanka, ya watsar da kira da ministan matasa da wasanni Nilan Tibandafo ya yi ga hukumar Olamfafa ta Ghana GFA da ta yi masa lissafi a kan wasan zumunta da zakarun Ghana 'yan ƙasa da shekaru 23 suka yi a birnin Tokyo, Japan. Ya ce zancen gaskiya shi ne hukumar Olamfafa ba ta da alhakin yin lissafi ga ministan sai dai babban taronta, saboda ita kadai ta san hanyar da take samo kuɗaɗinta da kuma yadda za ta yi amfani da su. Kungiyar Ghana Black Star ta fara sansanin horar da 'yan wasanta a Lisa Hotel da ke birnin Accra don daɗa shiri kan shiri a kan wasanta don shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2017 da za ta kara da ƙasar Mauritius a ranar Lahadi, biyo bayan kammala wasannin League a ƙasashen Turai. Coach Avram Grant ya samu 'yan wasa 23 da ya gayyace su yi wa Ghana Black Stars wasa, banda Gola Razak Brema da kuma Thomas Partey wanda ya yi wa Atletico Madrid wasa a karawansu da Real Madrid a gasar cin kofin zakarun Turai a ranar Asabar da ta gabata. Kakakin hukumar ƙwallon kafa ta GFA Ibrahim Sani Dara ya kira ga 'yan sanda da su kama kuma su gurfanar da masu tada rigima a filayen wasa. Duk da cewar wasannin League ɗin mata na ƙasar Ghana na samun wasu 'yan rigingimu, ƙaramin League na Division 1 shi ne aka fi samun yawan tashin hankali, wanda a baya-bayan nan faɗa ta kaure tsakanin 'yan kallo a wasan da Tamale Utrecht ta yi da Berlin FC, har da bindiga ya tashi a wurin wasan wanda ya kama coach ɗin Tamale Utrecht Abdul Rashid ya samu rauni. Shi ko alƙalin wasa Samson Azuma rigarsa ta jike shatab da jininsa. Akwai rahotanni da ke cewa club ɗin Chelsea ta English Premier League ta fara nuna sha'awarta na ƙulla wata yarjejeniya da ɗan wasan gaban Ghana da ke wasansa a Shanghai SIPG a ƙasar China a Samuajan. Ƙungiyarsa ta Shanghai SIPG tana dab da yin musanya da ɗan wasan saboda yawan rauni da yake samu, duk da irin makudan kuɗi da ta kashe wurin sau ɗan wasan daga Al Ain a ƙasar Dubai. A ƙungiyarsa da Shanghai SIPG, a Samuajan na ɗaukar albashi $350,000, wanda ya kai shi gurbi na shida na 'yan wasan ƙwallo a duniya da ke ɗaukar albashi mai tsoka. Sabuwar babban sakatar 'yan hukumar kwallon kafa ta FIFA ta bayyana wasu naɗe-naɗen mukamai guda biyu da shugaban FIFA Gianni Infantino ya yi makonni uku kafin ta fara aikinta a hukumar ta FIFA. Marco Villager, wanda ya daɗe yana taka muhimmiyar rawa a sashen doka na hukumar, yanzu shi ne mataimakin babban sakatare mai kula da sabon sashen kasuwanci na FIFA. Sai kuma Zoran Boban, tsohon dan wasan tsakiyar kasar Croatia, yanzu shi ne zama mataimakin babban sakataren sashen ci gaba da shirya gasa a hukumar FIFA.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da taimakon Amurka, aka karfafa hanyoyin tabbatar da bin doka da shimfiɗa mulkin bin doka a kasar Pakistan. A watan da ya gabata, jakadan Amurka a Pakistan David Hale da sakataren harkokin tattalin arzikin Pakistan Tariq Bwajah suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar taimakekeniyar juna ta dala miliyan 44.6 har tsawon shekara ɗaya. A ƙarƙashin yarjejeniyar, ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da al'amuran yaƙi da miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa da kuma ƙarfafa hanyoyin tabbatar da bin doka da oda zai taimaka wa gwamnatin Pakistan wajen ƙarfafawa masu aikin doka fasahar tsaro domin su yi yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi da kuma ƙarfafa ɓangaren shari'a da ke hukunta masu aikata muggan laifuka. Amurka ta fara rattaba hannu akan irin wannan yarjejeniyar taimakekeniyar juna tun a shekarar 1992. Yarjejeniyoyin da aka yi ta kullawa bi da bi kuma shekara-shekara sun taimaka wajen horar da dubban jami'an 'yan sanda da lauyoyin gwamnati masu gabatar da ƙara da gine-ginen ofisoshin 'yan sanda da samar musu da motoci da kayan aiki da kuma abubuwan kadaci ta ran jami'an tsaro. Sabuwar yarjejeniyar za ta samar da kuɗaɗen yin ayyuka a duk faɗin ƙasar Pakistan, ciki har da inganta fasahar aikin 'yan sandan larduna da sauran cibiyoyin jami'an tsaro ta hanyar ba su horo da kayan aiki da tallafa musu da gine-gine da ababen more rayuwa. Ayyukan za su hada da baiwa mata damar samun kulawa a kotuna da tallafawa wajen ɗaukar ma'aikata da samun aiki mai ɗorewa da kuma ƙarin mukami ga mata 'yan sanda, alƙalai da kuma lauyoyin shigar da ƙara. Bayan haka, shirin zai taimaka wa Pakistan wajen haramta yin amfani da miyagun ƙwayoyi da ba da horon koyon dabarun maye gurbin noman ganyen opium da noman wasu albarkatu da samar da kayan ban ruwa na noman rani da samar da wutar lantarki da ƙarfin ruwa da yin hanyoyi zuwa kasuwanni daga gonaki a lardin Kaba, Pakhtunkhwa da kuma yankunan ƙabilun da ke ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayya. Daga ƙarshe, ayyukan za su taimaka wajen haɓaka mulkin bin doka ta hanyar bayar da horo ga lauyoyin gwamnati masu shigar da ƙara a matakin larduna da gwamnatin tarayya. Sa'annan a baiwa alƙalai horon yin shari'a da gaskiya, su kuma gandarrobobi a ba su horon yadda za su yi aikin gadin gidajen kaso daidai da zamani. Ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da al'amuran yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa da kuma ƙarfafa hanyoyin tabbatar da bin doka da oda na aiki a ƙasashen duniya fiye da 90 domin taimaka musu su yi yaƙi da miyagun laifuffuka da cin hanci da rashawa da tunkarar miyagun laifuffuka masu nasaba da dillancin miyagun ƙwayoyi da inganta makarantun horar da 'yan sanda da kyautata dokoki da tsarin kotuna su zama masu adalci da hukunta mai laifi. Amurka na alfahari da aikin da take da ƙawarta Pakistan suna tallafawa tsarin shari'a ƙasar wanda zai bautawa 'yan ƙasar Pakistan kuma ya kare su. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga muryar ta dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Shaidan gani da ido a babban birnin tarayyar Somalia sun ce akalla mutane 10 sun rasa rayukansu, wasu fiye da 15 kuma sun jikkata a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a wani babban otel a yau Laraba a birnin na Mogadishu. Harin na yammacin yau ya faru ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da jami'ai suka sanar da cewa an kashe babban kwamandan ƙungiyar Al-Shabab a wani samame da sojoji suka kai cikin daren jiya Talata.
To jama'a, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da Julie Davis Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Mr. Octu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.